واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتم من الكتاب مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيحنا الزبيدي. يو إن شاء الله زام درسينا 30 دبقي كما زام تاشي إن مالك سوى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبق بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الحلال ولن تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها، فأنا أحب أن أسبق بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته. وناديس إمام البخاري أروه توشي أو نبابي جاتي باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسه على النعلين. بدأت يا وصل نسخة يا حد أشيد وانشان بابي جاتي باب الاستجماري بيترا سيدي نعم باب ما قنان استجماري أتكمان حديث باب ما قنان تركين فوقي أو نا حديث سو داك باك أركشن ونن بابي نتركين فوقي أن إمام البخاري أروه تو ونن حديث بدأت يا وصل أتكين نسخ sun sashi a karkashin wannan babin sai dai ya ruwato shi ne a wani babi da yake cewa babun ghaslir rijlaini fi an-na'alain wa la yumsahu 'ala an-na'alain, babin da yake bayani cewa ana wanke kafafuwa ne in za a yi alwala a sa su a cikin takalmi amma ba a shafa akan takalmi, don takalmi ba khuffi bane, takalmi ba khuffi bane, shi yasa ba a shafa akan sa. مالتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عن عبد الله بن عمر ألا يردد سود شيد بابن سقبالية. وقد قيل له الحالي أنت مسا وانين يقع مسا شيني عبيد الله بن جريج يتي مسا أبن يتي مسا رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين، يتي ناقا باكا تبا وتركني kusurwoyi na ainihin ɗakin kaba illa al-yamaniyain, sai dai rukunain al-yamaniyain, wato kusurwoyi guda biyu wanda suke fuskantar ƙasar Yaman su ne wanda suke kudu da ɗakin kaba, wato rukunin yamani da kuma hajarul aswad. Asalin hadisin cewa Abdullahi bin Umar ya ce na ga kana yin wasu abubuwa guda hudu ban ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin su ba, ma'ana mafi yawan sahabbai ba sa yi, kai kuma sai ya zamana kana yin su, shine sai fara lissafa su. Yace ra'aituka la tamassu min al-arkani, na ga baka tabawa daga cikin kusurwowi, wato ainihin na Kaaba, anan arkanul Kaaba yake nufi, arkanul Kaaba. Yace illa al-yamaniyain, sai dai kusurwowi guda biyu masu fuskantar bangaren ƙasar Yaman, wato sune na kudu da ɗakin Kaaba, sune ar-ruknul yamani da hajarul aswad. Rukunin al-yamani ana taba shi da hannu, hajarul aswad ana sumbantan sa da baki, in ba a samu dama ba a taba shi da hannu a sumbanci hannu. To yace wa'annan guda biyun kawai naga wato ainihin kake sumbanta, baka sumbantan sauran guda biyun sune wanda suke bangaren Sham, bangaren arewa, ana ce musu ar-rukunaini ash-shamiyain, wato kusuroyi guda biyu wanda suke bangaren Sham. An ce Sham ana nufin biladu Sham, tsohon Sham kenan, Syria, Palestine, Lebanon, Jordan. To kenan abinda ake cewa kusurwa shine kankuna, dakin kawo mun sani murabba ne, wato four kuna ne, yana da abin nan guda hudu, kusurwoyi guda hudu, ana sumbantan guda biyu. Abdullahi bin Umar shi guda biyun ko yake sumbanta ar-ruknul yamani da kuma ar-hajarul aswad, amma baya sumbantan kusurwoyi guda biyu wanda suke fuskantar Sham, wanda ake ce musu ar-rukunaini shamiyain, wato su ne wanda suke bangaren hijir Isma'il. Yace na ga baka ainihin sumbantan waɗannan kusurwoyi guda biyun, me yasa? baka taba su, me yasa? Sai ce wa ra'aytuka talbasu ni'ala sibtiya, kuma naga kana daura takalmi as-sibtiya, kana sanya takalmi as-sibtiya marar gashi. Wato sibtiya irin takalmi kaman na sarakuna haka, wanda suke da tsini a gaba kaman sauciki ne, kuma kaman sauwaje, to akan sa musu gashi a sama, shi kuma yana sa wanda basu da gashi din. To me yasa yake haka? Sai ce wa ra'aytuka tasbughu bis-sufra, naga kuma kana ainihin sanya sufra, kana yin rini bis-sufra da fatsi-fatsi, kana rina kayanka ko kana rina gashinka da wani abu wanda yake fatsi-fatsi. Me fatsi? Sufra shi ne kama a ce yolo, shi ba ja ba kuma ba fari ba. Sai ce wa ra'aytuka idha kunta bi makkata, kuma na ganka idan kana makka. A hallan nasu, mutane sukan yi harama da aikin hajinsu. A hallan nas ay rafa'u aswatahum bitalbiya, suna daga muryansu da talbiya, suna cewa labbaik allahumma labbaik, mana suna harama da aikin hajinsu. Idza ra'awul hilala, idan suka ga jinjirin wata na Zulhijja ya kama. Wa lam tuhilla anta, kai kuma baka yin haramanka. Hatta kana yawmut tarwiya, har sai ranan tarwiya, ranan da ake kosar da alhazai da ruwa, shine ranan 8 ga watan Zulhijja. Amma su sauran tun 1 ga Zulhijja suke yin haramansu galibi. Me yasa kake yin haka? Su suna yin harama da Zulhijja, daga zaran Zulhijja ya kama, sannan kai kuma ba ka yi sai ranan 8 ga Zulhijja. In kai harama kawai sai ka fita Mina. Me yasa kake yin haka? Wannan sune wayannan abubuwa guda. Qala sayti ammal arkanu, amma su waɗannan kusurwowi na Ka'aba. Fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyayn, ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa wani rukuni ba, illa al-yamaniyayn, sai dai rukunai guda biyu, kusurwoyi guda biyu wanda suke fiskantan kudu, suke fiskantan kasar Ka'aba, abin nan kasar Yaman. Shi yasa ake ce musu yamaniyayn, aka danganta su da Yaman saboda suna bangaren Yaman, wayancan kuma shamiyayn saboda suna bangaren Sham. Yace to abin da yasa bana son mantan waɗannan abubuwa, waɗannan ainihin sauran kusurwoyi guda biyu, saboda manzala sama ba son mantan su ne. Ni ban ga ina son manta ba, ko ban ga ina tabawa ba, sai waɗannan guda biyu waɗanda suke fuskantan wato abin nan Yaman, su ne yake tabawa ko ya son banta, su ne waɗanda suke bangaren wato ainihin abin nan kudu da ɗakin Ka'aba. Sai ce wa amman ni'alu sibtiyatu, amma su ta kalma kuma marasa gashi da nake sawa. Fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'ala, yana sanya takalmi allati laysa fiha sha'run, wanda babu gashi a cikin takalmin. Wa yatawaddau fiha, kuma yayi alwala a cikin su, mana ya wanke kafansa kuma ya mayar a cikin takalmi. Sai ce fa ana uhibbu an albasaha, ni ma ina son in sanya irin waɗannan takalman wanda babu gashi a samansu. Wato ga gashi a saman kamar yana nuna akwai nuna girma da takama da makamancin wannan, kamar babu tawazu kankan da kai a sa takalmi wanda yake mai gashi, galibi sarakuna ne suke sawa. Sai ce wa amma sufratu, amma kuma abin da ya shafi fatsi-fatsi. Fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasbaghu biha, yana rini da fatsi-fatsi, wato shine yelo, yana rina kayansa ko yana rina gashinsa. To kaga wannan shi yake nuna cewa as-thawbul mu'asfar, ba ana nufin tufafi yelo ba, wanda galibin malamai masu wa'azi suke fassara shi da yelon tufafi, kuma su ce haramun ne ka sa tufafi wanda yake yelo. Ba hadisin da ya haramta sanya tufafi yelo, sai dai tufafi jaja zur. So da haka as-thawbul mu'asfar da ainun ne, asfar wani tsiro ne ja, wanda in an rina kare shi ka yake yin jaja zur. Manzala sun sa ya hana sa irin wannan tufafin wanda aka rina shi da jarrini. Amma a asabul da cewa aka yi mu'asfar da hamza shi ne zai zama yolo, to wannan kuma ba yolo ba ne, mu'asfar ne da ainun ne, ba hamza ba ne. Kuma gashi a nan Abdullahi bin Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rina kayansa da yolo, wato da mai wani abun nan kala wanda yake fatsi-fatsi. Ya ce fa ana uhibbu an asbuga biha, ni ina son in rina wato kayana ya zama mai fatsi-fatsi, ko gashi na ya zama mai fatsi-fatsi. Saboda haka kenan sanya tufafi wanda yake fatsi fatsi shine yalo ba haramun bane, dan tufafi shine hadisi ya hana. Sai ce wa ammal ihlalu, amma daga murya wajen yin harama da aikin haji kace labbaika allahumma hajjan, ka ci gaba da talbiyan ka labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak, yace fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni kan banga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yuhillu yana yin harama da aikin hajin sa ko umra ba, hatta tanba'isa bihi rahilatuhu, har sai abun hawan sa ya zabura da shi, wato yayi harama zai tafi wajen ibada ne kawai, har sai taguwan sa ta zabura da shi, ma'ana yana yi a lokacin da yake kan raƙumin sa ko taguwar sa. Shi yasa ni ba na yi sai mu tarwiya, saboda me ranan tarwiya ranan 8 ga wata, a wannan ranan ne ake fita wato ainihin Mina, amma in kai ran 1 ga wata kana Makka, 2 3 4 5 har zuwa ranan 8 ga wata kana Makka, to kaga yace manzala sun sawa baya yin haka. In zai yi harama, wato yana yin harama ne a lokacin da yana yi zai tafi wurin ibada, kamar yazo Zulhulaifa sai ya harama sa sai kama hanyar Makka, yana talbiya yana tafiya, amma ba yi haraman ya ajiye ta. To wannan hadisi akwai matsaloli a cikin sa. Matsala ta farko shine shafan ar-rukunaini al-yamani, manzala sallama yana shafan rukuni guda biyu, Abdullahi ibn Umar su yake shafa, baya shafan rukuni guda biyu wanda suke kallon arewa, wato su ne kusurwa guda biyu wanda suke kallon arewa wanda suke kusa da hijir, hijir Isma'il. To shi Abdullahi ibn Umar a cikin sahabbai ya shahara da tsanani wajen koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In za a buga misali da shi ake yin misali, har abun da yake ba ibada ba ma shi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da yake manzon Allah babu ne ruwa gaba daya, af'alu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a, duk ayyukan manzon Allah sama abun yarda ne kuma abun kabata abun nan kayatarwa ne, duka aikin sa zaka yi koyi da shi. Da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, ko yake ta tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za a zai zo yana cikin tafiya sai aga ya huta a gindin bishiya, sai zauna a gindin bishiya ya karatse gindin bishiyar nan ka zauna, yace na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wurin, shi yasa ni ma na zauna. Sai cewa ba sunna bane, ta kama ya zauna a rini a wannan wajen ne, kin aga ya huta a gindin bishiya sai zauna a gindin bishiya ya karatse ni ma sai kan gindin bishiya, yace na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wurin, shi yasa ni ma na zauna. Sai cewa na buci ta bane ta kama zauna ya zauna a wannan gindin wajen, aga ya huta a gindin bishiya sai ona inda zo inda ta ja ya karate gi ta nin nin kana kan nin ma ce ina ga ga la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya zaro nuri ke sabiya sabiya sai ona ta na kama ta kama ona ya zo ni a nan 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 modi aga ya uta ran bin din din ya sai ona din din bi ji ya karan ga ta gi ta sai kan nin kana nin ma ce ina ga la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya zaro sallallahu alaihi wasallam ya sabiya sabiya sai ona sai ona ta kama ta ona ya zo ni nan 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 din din ga ga koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda manzon Allah ya kai, abinda bai yi ba kuma kada kai. Daga nan sai ce to ya yadda, daga nan bai sake tumbantan waɗannan wuraren ba, bai sake taba su ba, saboda kenan ba a taba wurin. Malamai sun tattauna me hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tumbantan na bangaren Yaman baya tumbantan ko tabawan bangaren wanda suke bangaren Sham, saboda na bangaren Yaman suna nan a kusurwansu a yanda Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Kaaba. Amma na bangaren Sham kuma wato ba kusurwoyi ne waɗanda Annabi Ibrahim ya gina ba, a'a wato sun shiga cikin ɗakin Kaaba. So da haka ɗakin Kaaba ta bangaren arewa an rage shi, da Qurayshawa suka zo sake gina ɗakin Kaaba ta bangaren kudu sun ɗauko shi gaba ɗaya, sai wani ɗan foundation da suka bari ɗan kaɗan wanda shine Shazarwan tsakanin rukuni da mai da Hajarul Aswad. Amma kusurwoyin su kuma suna nan a yanda suke. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait, an nuna inda Annabi Ibrahim ya gina aka suke. Amma da bangaren arewa kuma an rage ɗakin Kaaba don Hijru Isma'il gaba ɗayan su yana cikin ɗakin Kaaba, wannan ɗan gini kaman da kali wanda yake arewa da ɗakin Kaaba. Da suka zo sai basu gine duka ba. Aisha radiyallahu anha ta zo za ta shiga ɗakin Kaaba ta yi nafila, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunta sai shigar da ita Hijr Isma'il, yace ki sallah anan, nan ma ɗakin Kaaba ne. Sai ta ce ya Rasulullahi, idan ɗakin Kaaba ne nan, mai ya hana mutanen nan su gina ɗakin Kaaba har wannan wajen? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, ai da suka zo suna tara kuɗi na gina ɗakin Kaaba, kuɗi na halal da suka samu shine wanda zai gina musu iya gini nan da suka yi. Inda da su ƙara da su gina ɗakin Kaaba da kuɗi na haramun ne, sai suka tsaya akan kuɗi na halal kawai, ba su ƙarita shi gaba ɗaya ba. Kuma yace walaula qaumiki hadithu ahadin bil kufri la hadamtul kaabata wa la banaituha ala qawami ibrahim, ba don mutanen ki ba su dade da musulunta ba, da zan rusa ɗakin Kaaba in gina ta a yanda Annabi Ibrahim ya gina ta. To amma in ne haka za a ce ai yazo yana rusa ɗakin Kaaba, ya ce yazo da addini yanzu kan ma rusa ɗaki mai daraja yake yi, sai ya bari saboda mutane sababbin musulunta ne, saboda haka bai gine duka ba. To sai aka ce hikimar hakan din saboda waɗannan kusurwoyin ba sa asalin yanda Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Kaaba, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sumbantan su ko kuma ya taba su. Amma waɗannan kuma suna nan akan asali, suna nan akan asali, saboda haka kenan sunna ta manzon Allah sama waɗannan wurare guda biyu ne, ba a taba ko ina a ɗakin Kaaba sai wurare guda uku, waɗannan rukunul yamani da Hajarul Aswad, sai kuma tsakanin kofar Kaaba da Hajarul Aswad, shine ake ce masa multazam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa a wurin ya dafa shi, ya sanya ya hada kirjinsa a wurin, yana kuka yana addu'a, wannan ya halatta kataba. Amma sauran dukkan ɗakin Kaaba da kusurwoyin da inda ba kusurwoyin ba, duk ba a tabawa saboda ibada. Sai dai ka taba don ka ji laushin rigan ɗakin Kaaba, amma ba wai don neman lada ko neman albarka ba, ba a yi, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma bai kamata ka yi ba. Shi yasa Abdullah ibn Abbas yayi wa Muawiya inkarin abin da yake yi, saboda haka wuri guda biyun nan ne. Amma in ka je aikin haji ko umra za ka ga ko ina ana tabawa, ko ina wani zai dauki rigan sai ta goggogawa a jikin rigan Kaaba, yayi ta goggogawa wani ainihin rawaninsa, wani zaninsa, yayi ta goggogawa yana neman albarka. Kuma rigan a Turkiya ake yin ta duk shekara, a zo a sa ta sabuwa a Turkiya, mutanen Turkiya ne suke yin ta. Idan suka yi ta ran da aka tafi ainihin Mina gaba ɗaya da daddare za a fara aikin ta zuwa gari ya waye, sai a sake sabuwar rigan. To kaga rigan ba wai manzo Allah ya sa sama ya ainihin bo abin nan ya rufe dakin Kaaba da ita ba irin wacce manzon Allah yayi ba duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dullube dakin Kaaba da riga don kafin musulunci yazo mutanen jahiliya na yi suna suturce dakin Kaaba da musulunci yazo ma sai ya ci gaba da suturce ta kamar irin yanda ake yanzu to amma wayannan rigunan wannan rigan Kaaba yanzu duk shekara sai an canja ta to in ka shafa me ka shafa aka shafa rigan da aka yi ta kwanan nan saboda haka amma rukunul yamani da hajarul aswad wayannan duwatsun ne tun na zamanin annabi ibrahim wanda aka gina dakin Kaaba da su shi sa lokacin da qaramita wato in shi'a suka sace hajarul aswad ba dama a sumbanci wannan wurin yayi shekara ya fi 10 a wurin su sannan suka dawo da shi aka sake makala shi aka ci gaba da sumbantar sa amma ba haka ba wani sabon gini zaka sumbanta to da haka ba a sumbantan ko ina sai wayannan wurare wato ainihin wato guda uku wanda ita ce matsala ta farko matsala ta biyu yace ya ga yana daura wato ainihin takalmi wanda yake sittiya takalmi wanda suke sittiya shine takalmin da ba gashi sai yace ai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa wannan takalmin wanda babu gashi a cikin sa waye tawaddu fiha kuma yayi alwala a cikin su me ma'anan alwala a cikin takalmi mana ya wanke kafansa ya zura kafansa a cikin takalmi to da wannan ne sai malai suka ce ba a shafa akan takalmi don inda haka ne da sai a ce fa yatawaddu alaiha yayi alwala akan takalmi inda shafa ne sai ba da ma'anan amma fiha a cikin takalmin kai kenan kafansa ne yake alwalan wato kafansa yake wankewa ba takalmin ne yake shafa akan sa ba saboda haka fiha din nan asalin sa suka ce saboda ali annal asla fil wudu'i al ghaslu asali al wala shine a wanki kuma inda ana nufin wankewa ne sai a ce alaiha ba za a ce fiha ba sai dai wato ita abin nan shi takalmi ba kaman khuffi bane ba a shafa kawai a bari amma khuffi ya tabbata hadisai mutawatirai wato hadisai ba ɗaya ba ba biyu wanda sahabbai suka rawaito da yawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan khuffin sa saboda haka khuffi ana shafa kawai amma shi kuma su kuma takalmi ba a shafa akan su duk da cewa an rawaito daga wajen sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai suna shafa akan takalman su kuma an rawaito hadisi marfu'i mughira bin shu'ba haya rawaito hadisi wanda abu dawud ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan takalmi amma mafi yawan malamai sun ce hadisin da'ifi ne wato hadisi ne mai rauni duk da cewa naga wasu sun inganta shi in kuma an dauki hakan sai dai ya zama takalmi ne mai kaman khuffi takalmi wanda zaka sa shi kaman safa wato zai rufe maka idon sawunka zai rufe idon sawu shine wanda za a iya shafa a kansa in an bashi sunan takalmi amma kamannin sa kuma irin na khuffi babu matsala kamar yadda ake shafa a kan safa sunan sa ba khuffi ba sunan sa jawrab amma saboda ya zo a siffan khuffi ya tabbata hadisi ana shafa a kai idon safan ta zama mai kauri kuma ka sanya ta bayan kai cikakkiyar alwala mun yi wannan karatun a misbahu salik insha Allah sannan imamu tahawi yace dalilin da zai nuna maka cewa ba za a yi shafa akan takalmi ba saboda ijma'i ya tabbata cewa khuffin mutum idan ya zama na ya keci ma'ana ya yayyage ba zai shafa akan sa ba saboda mai bai rufe dukkan muhallin farilla ba yace to ai takalmi baya rufe muhallin wurin wankewa sai in khuffin ma sai ya rufe duk inda ake wankewa a saman idon sawu sannan ake shafa akan sa amma in ya tsatsage ya abun nan ya kikkece ya yayyage ba za a shafa akan sa ba ibnu hajar al-asqalani yace wa hadha istidlalun sahihun yace wannan kafa dalili ne ingantacce walakinahu yunaza'u fi naqli al-ijma' sai dai yace ijma'in malamai ne in kufi ya tsage ba za a shafa akan sa ba za a yi da wannan ba babu ijma'i akan sa don malamai sun yi sabani wasu sun ce ko yagaggen kufi za a shafa akan sa wasu suka ce ba za a yi ba zance mafi inganci in yagewan dan kadan ne za a iya yi don yana da wuya kufin sahabbai da suke tafiya babu takalmi suna bugan duwatsu da kututturen ice da sauransu a ce babu tsago bai tsage ba amma in ya yi yawa kuma yanda har kafa ta bayyana to akan me za a shafa an ce za a shafa akan kufin za a shafa akan me akan kafar kenan to da haka wannan kufin ba za a shafa akan sa ba na fata mun fahimci wannan matsala din wannan matsala ta biyu kenan matsala ta uku shine maganan abun nan yana rini da me da fati wato abun nan yana rini da launi wanda yake fati shine yolo yace to naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rini ne da wannan shi yasa ni ma nake yi saboda haka ina son na yi rini da wannan kuma ina nuna mana kenan tufafi wanda yake yalo halal ne aka bakar hanci a cikin sa, amma wanda yake ja mazala sallama ya hana daga sa tufafi wanda yake ja, kuma ya hana thawbul mu'assar wanda aka masa rini da ja. Kuma nace mu'assar ba jan tufafi ake nufi ba, kamar yanda wasu suke fassara ba ainu ne ba han zamani. To jan tufafi sai aka yi sabani, haramun ne ko makaruhi? Haramun ne sa jan tufafi ko kuma halal ne amma da ka bari yafi? Wadanda suka ce halal ne, haramun ne saboda zahirin hadisi manzala ta sama ya hana, annahi kuma yufidu tahrim, idan manzala ya hana abu yana nuna haramun ne ka yi shi, sai dai an samu dalilin da ya juya shi. Wanda suka ce makaruhi ne suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Hassan da Husaini sun shigo masallaci yana khutuba fi hullatin hamra, sun sa asin da asin ja, wato riga da wando duka iri ɗaya ko zani da mayafi iri ɗaya, sannan ya sauko daga kan mimbari ya ɗauke su ya ce innama amwalukum wa auladukum fitina, Allah ya gaskiya cewa dukiyanku da ƴaƴanku fitina ne don jikokinsa ne. To amma sai wasu malamai sai suka ce a'a, tufafin da Hassan da Hussein suka sa ja ba jaja zurba ne, yana da wani surki na wani kala, shi yasa manzala ta sama sai ya basu. Kuma an ce a sallan idi yana sa tufafi guda biyu, saubaini ahmaraini, tufafi guda biyu wanda suke jajaye, aka ce su ma ba jaja zurba ne, wato ja ne wanda ya kala ya surki da wani kalan daban. Wato kenan jan tufafi idan an masa zane-zanen fari ko kore ko baki ya halatta a sashi, ko kuma ya zama ba jaja zur kamar wuta ba ne, kunkumadi ne, brown ko kuma maro ne, ko yana karkata izuwa ga baki ko makamancin wannan, wannan ba zai zama haramun ba. Amma jaja zur kamar wuta, wannan sai ya zama haramun ne, wato ainihin sashi. Kenan malamai dai sun ba wa waɗannan hadisan amsa guda biyu wanda suke nuna manzon Allah ya sa jan tufafi ko Hassan da Husaini sun sa bai hana su ba, da kuma hadisin da yake cewa haramun ne asa, ma'ana yake hanawa. Imma mu ɗauki cewa ba tufafi ne jaja zurba akwai surki, ko mu ɗauka cewa makaruhi ne ja sa jan tufafi, amma idan ka sa ba kai laifi ba, sai dai abun da ya fi inganci ya kamata a ce jaja zurme kamar wutan nan haramun ne, wancan kuma a ɗauke shi cewa ya surka da wani kala ne ba jaja zurba, don babu kyan gani a ce tufafin mutum ja kamar wuta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la, wato yana son ainihin wato fata mai kyau. Idan ka sa tufafi jaja zurme kama da wuta, to ai kaga ba kai wa kanka fata mai kyau ba. Amma idan ka sa tufafi wanda yake fari ko kore ko shuɗi, ai wannan alamar ni'ima ne. Shi yasa tufafin da manzala sama ya fi so shine fari, daga fari kuma sai kore mai kaman ganye. Shi yasa yake cewa inna abun nan ilbisu min siyabikum albayada fa innahu khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum, daga cikin tufafin ku zaɓi fari, domin farin tufafi shine tufafin da yafi kowanne alkhairi, kuma ku lullube mamatan ku a cikin farin tufafi. Har ma da suke cewa idan mutum yana son nishadi, ya zama yana cikin nishadi, to ya dinga sa farin tufafi, zai dinga jin nishadi a ransa. To amma in ka sa jaja zur, kai kanka zaka dinga sargan kanka, zaka ji abun wani iri, ba zaka ji nishadi a jikinka ba. To da haka nisantansa shi ya fi alkhairi, sai dai in ya surka da wani kalan, wato banda ainihin jaɗin. Sannan matsala ta hudu, wato harama kafin yawmut tarwiya. Abdullahi ibn Umar ba ya yi, da aka tambaye sai ce ni ban ga manzala ta sama yana yi ba, yana yin harama ba, sai in taguwarsa ta data zabura da shi, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zancen da yafi inganci qirani yayi ba tamattu'i ba. Dun wannan ya shafi tamattu'i ne, ko kuma inda suke zaune a garin Makka sune suke harama da aikin haji yawmut tarwiya, wato ranan takwas ga wata. Me yasa? Saboda ainihin sun yi umransu, sun warware, sun gama umra, sun yi aski, sun warware, sun maida kayansu na gida, yanzu ba za su ci gaba da harkokinsu, shi ake cewa tamattu'in, wato jin daɗi. Saboda haka sai ranar takwas ga wata sai su yi harama da aikin haji. Amma mutumin da ya kirani tun lokacin da ya harama da aikin haji da umransa daga miƙati, in ya zo ya yi umransa zai zauna, ba zai warware ba har sai an gama aikin haji. To kaga shi dama ya yi haramansa kafin ya shigo garin Makka, don ya ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Sannan wanda ya ifradi shi ma haka ya yi haraman aikin haji ne kawai daga miƙatinsa kan ya shigo garin Makka, da ya yi haraman ya zo ya tawaful ƙudumi, yanzu yana jiran a fita aikin haji, kuma ba zai warware haramansa ba. To kaga shi ba zai harama yawmut tarwiya ba. Amma manzala sallallahu alaihi wasallam zancen da ya fi inganci, duk da saɓani babba da aka yi, wasu sun ce ifradi yayi aikin haji kawai, wasu suka ce tamattu'i yayi ai umra kawai daga baya harama da aikin haji, wasu suka ce qirani ya hada umra da aikin haji, amma zancen da yafi inganci qirani yayi. Sai dai ya sa sahabbansa kuma duk wanda bai yi harama a bai koro taguwa ba, bai koro hadayansa ba, ya warware ya maida shi tamattu'i, ya warware daga umra ranar 8 ga wata yayi harama da aikin hajin sa, amma shi kan qirani yayi. Ya zo Zulhulaifa ya ce atani ati min rabbi wa qala salli fi hadha alwadi wa qul hajjatan fi umratin, yace mala'ika jibril ya zo mini daga wajen ubangijina yace kai sallah a wannan kwarin Zulhulaifa, sannan kai aikin hajin ka ka hada da umra. Koda haka sai qirani ya goya da mai da ainihin umran sa, aikin hajin sa da umran sa. To amma duk da haka Abdullahi bin Abbas zai iya fadan wannan magana yace baya harama san da raƙumin sa ya zabura da shi, saboda haramansa da yana aikin haji daga Zulhulaifa malamai sun yi sabani. Wasu ko kuma hadisai sun zo kala biyu, wasu hadisan suka nuna a masallaci da ya sallar la'asar din yayi harama, wasu hadisan kuma suka ce a da ya hau taguwarsa ne, wato raƙuminsa zai kama hanyar Makka a lokacin yayi harama, haka wasu suka faɗa. Sai malamai suka haɗa hadisan guda biyun suka ce duka biyun yayi, da yayi sallah a masallacin Zulhulaifa sai yayi haramarsa, da ya dawo kuma lokacin da aka haɗu za a tafi ya hau kan taguwarsa sai ya sake yin haraman, saboda sauran sahabbai su ga ya ake yin harama. Tunda wannan a masallaci wani bai ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya harama da aikin hajinsa ba, amma da ya hau kan raƙumi yana sama, kowa kuma ya zura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido, sai ya sake yin wata haraman don ya koya wa sahabbansa. Kaga duka guda biyu an yi kenan. To yace to tunda ya yi haraman ne lokacin da ya kama hanyar Makka, to ni ma in zan kama hanyar Madina abin nan Mina shikenan sai ne haramata, amma ba zan yi harama in zauna kuma a cikin garin Makka ba. Yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. To amma duk da haka wannan yana nuna cewa ya halatta kai harama din kafin ranar 8 ga wata, domin wannan ba Allah yace na ga sahabbai suna yi, ashaba kai yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin harama da aikin hajin su in sun ga watan Zulhijja ya kama, kai kuma sai yawmu tarwiya ranar 8 ga wata. To a sai sahabbai suna, in kuwa sahabbai suna yi to ya halatta ne, shi yasa suke yi, ya halatta shi yasa suke yi. Sai dai abinda aka fi so karka yi haraman sai ranar 8 ga wata. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga mutane suna ta shigowa da harama, suna ta shigowa da harama, mutanen Makka kuma za su yi harama da umran da aikin hajin, amma su ko ba su yi haraman su ba har sai rayuwar tarwiya da su yi. Sai ya ce ya ahla makkata ma balu aqwamin ya'tuna shu'tan ghubran wa antum muddahinun ahillu idza ra'aytum alhilala, ya ku mutanen Makka, ya mutanen kowa zai zo yayi harama da aikin hajin sa, jikinsa duk fututu, gashinsa buguza gashi ba tsefe ba a tace ba, jikinsa duk kura, ko kuma kuna nan kuna kyalle kun shafa mai, ku yi harama in kun ga watan Zulhijja ya kama. To kaga wannan ya nuna ya halatta kenan ayi harama din, amma wanne yafi sunna shine ka bari sai yawmu tarwiya. Shi yasa mai tamattu'i wanda ba yi da kuɗin hadaya, an ce zai azumi 10, azumi 3 a ina a Makka, 7 kuma in ya dawo gida, abun da ya fiye masa shine in ya rage kwana 3 a fita Mina, wato yawmul tarwiya, yayi harama da abin nan, ya fara wannan azumi guda 3, sai yayi harama da aikin hajinsa tun kaman 4 ga wata ko kuma ranan wato 5 ga wata, shikenan sai ya fara azuminsa na hadayansa ko na maimakon hadayansa, don a lokacin da ya zama yana cikin hajji, don an ce fil hajji, a cikin aikin hajji ne za ka yi, ko fa man lam yajib fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka ashratun kamila. Saboda haka guda 3 dole kana cikin yin aikin hajji za ka yi su, saboda haka sai ya harama da aikin hajjinsa kafin kwana 3 don wannan aitsewan Arfa, saboda ba a son mai aikin hajji ya yi mai ya azumi a ranar Arfa. Ya halatta ya haramansa tun ba a fita Arfa Mina ba, sai ya gama azuminsa 3 a cikin haramansa, in an fita Mina baya azumi, in an fita ainihin Arfa baya azumi, har ya gama aikin hajjinsa ya gama wannan. In kuma bai samu yi haka ba, to zai zama dole kenan ba zai yi ainihin azuminsa ba sai a ayyamut tashriqi, wato ranan in ya fita Mina ba zai azumi ba, saboda gobe ranan Arfa alhaji baya azumi, washe gari kuma ranan sallah 10 ga wata nan ma baya azumi, zai zama sai ranan 11 da 12 da 13 a wannan lokacin ne zai yi. Kuma akwai bukatan kenan yayi mai yayi ta'khiri, zai kwana 3 kenan a Mina saboda wannan azumin da yake yi, don Ubangiji ta'ala ya ce fil hajji, kana cikin aikin hajji za ka yi wannan azumin. Amma yayi haramansa kafin ya fita, kaga shikenan zai iya yin azumin sa guda 3 lokacin ayyamu tashriqi kuma dama ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah azza wa jalla, kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah sai zama yana ci yana sha, wanda kuma shine asali su ma ba a yin azumin su sai ga wanda bai yi azumin ba har zuwa wannan lokacin kuma bai samu hadaya ba, shine aka rangunta masa zai iya yin wannan azumin. Ina fata mun fahimci wannan matsalan. To da aka ya halatta kai harama da aikin hajjin ka kafin yawmut tarwiya, kafin 8 ga wata na Zulhijja, amma kai ranar 8 ga Zulhijja yafi, wannan kuma shi zai cire mana matsalan da yanzu ake ciki alhazai maimakon sai ranar 8 ga wata yanda ake da kuma da hantsi karfe 8 karfe 9 ake daukan su akai su Mina, kaga za ka yi haraman ka irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ranar 8 ga wata, kuma da hantsi manzon Allah yayi wanka yayi alwala yayi haraman sa a wannan lokacin. To sai zama na a yanzu kuma tun cikin dare ranar 7 ga wata ake daukan mutane, tun cikin dare musamman mata 7 ga wata ake daukan su, sai a tafi da su Mina a cikin dare kafin 8 ga wata din, har mazan ma ana diban su kafin gari ya waye. To sai suke rudewa alhazai, to yanzu ya zan yi na yi harama ta a nan Makka a ran 7 ga watan, ko in bari in tafi Mina sai ranar 8 ga wata kafin na yi harama? Shawara shine kai haraman ka a Makka ranar 7 ga wata din, saboda ya halatta a yi harama din. In kai haraman ka sai ka fita, don sabon manzo Allah akwai masu yin haka, kaga an fita daga wannan matsalan kenan. Kar mutum ya daga hankalinsa, amma da dai samu sai ranar 8 din ya fita da hakan shi yafi. Amma me ya jawo aka yi wannan? Saboda a da a shekarun baya idan aka ce za a fara jidon alhazai da hantsi karfe 8 ko 9, sai kaga kafin a gama har kusan magariba ma'ana har bayan la'asar ba a je Mina, saboda gosulon da ake samu cincirin do a hanya. To amma yanzu duk hukumar Saudiya ta gyaggyara hanyoyi, kowai ne an musu hanyar su daban, wanda suke bangaren kaza ga hanyar da za su bi, bangaren kaza ga hanyar za su bi, hanyoyi kala kala, wannan kam an samu wannan saukin. Amma duk da haka hukumar alhazai ta ce ga mota kai baka da wani naka zabin, kila in ta tafi baka san ina zaka tafi ba sai ka shiga, ma'ana kai haraman ka shiga. Haka tafiya Arfa ranar 9 ga wata, manzala sama ya tafi Arfa daga Mina da hantsi, da kuma haka ake yi shekarun baya baya haka ake yi, duk wanda yake zuwa aikin hajji ya gani. Amma daga baya sai ake diban mutane cikin dare yawmut tarwiya, cikin dare ma'ana ranar 8 ga wata da dare aka ake diban mutane ana kai su Arfa, ana diban su ana kai su mai Arfa. Shi ma dalilin da yasa aka canja wannan, saboda hanyoyin da suke kai mutane daga Arfa, daga Mina zuwa Arfa, hanyoyin suna tushewa, sai mutum ya kai har la'asar bai je Arfa ba, kuma ana bata a wannan ranar motocin direbobin su kasa gane ina ne hemomin ku. To amma yanzu an sauƙaƙe wannan al'amari, farko aka hana ƙananan motoci zuwa ainihin Arfa, aka hana ƙananan motoci kwata-kwata su shiga wa'innan wurare, sannan motocin haya ba sa zuwa, sai motocin alhazai zalla, sannan aka ƙara hanyoyi ba adadi, sannan kowane ɓangare aka yi musu hanyar su daban inda za su je, shine nizamu taraddudiya wanda ba a wuce shekara 5 da yinsa ba. Wato kowane hanya, yan Afirka ga inda za su bi, yan Asiya, Larabawa, su wane ne, kowa in ya je hanyar sa za ta kai shi Himarsa ko inda zai tsaya a Mak abunan a Arfa, da kuma inda zai dawo Muzdalifa. Wani baya shiga hanyar wani, sai kaga mota tinin ta je tinin ta sake ainihin wato dawowa. To amma lokacin wancan lalura sai aka dinga ɗiban mutane da jiddire, shi ma ba matsala bane idan an yi hakan din, saboda kwanan da ake yi yawmut tarwiya wato ranar 8 ga wata a Mina mustahabbi ne, ba wajibi bane. In baka yi shi ba ma ka je Arfa aikin hajjin ka yayi, sai ka dawo kai kwana guda biyu nan wanda suke na wajibi a Mina. To amma inda za a samu dai sai da hantsin, sai gari ya waye ka tafi, da wannan shi yafi kusa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan matsalolin su ne guda hudu wanda wannan hadisin ya kunsa. فنما ليتي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وانا حديثكما إمام البخاري أرويتوشي أكركشن ونبابي ديكي تيمس باب التيمن في الوضوء والغسل باب داما تاوى وتفارى واد داما أبن ديشا في الولاد وانكح وانكح جنبه وانكح حيلة ko wankan nifasi a fara da dama kafin hagu. Saboda haka at-tayammun shine al-ibtida'u bil yamin, al-ibtida'u bil yamin, farawa da hannun wato da bangaren dama, ko hannun dama ko kafan dama in wanka ne, kuma barin jikinka na dama kafin barin jikinka na hagu. Sai ta an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah yarda da ita qalat tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'jibuhu tayammunu farawa da dama yana kayatar da shi fi tan'ulihi wato yana burge shi kina son hakan din fi tan'ulihi wajen sa takalmin sa wa tarajjulihi da wajen tsefe kansa wa tuhurihi da tsarkin sa wa fi sha'nihi kullihi da dukkan sha'nin sa gaba daya tan'ulihi sa takalmin sa sai fara da sa kafan dama sannan me sannan kafan hagu ya fara da kafan dama sannan kafan hagu wa tarajjulihi tsefe kansa sai fara tsefewa ta bangaren dama sannan sai kuma ya tsefe ta bangaren hagu hakan yazo aski bangaren dama sannan bangaren hagu yana son haka wa duhurihi da kuma tsarkin sa kaga wani ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi alwala yana farawa da hannun dama kafin hannun hagu kafar dama kafin kafar hagu sakanan a wankan janaba yana fara da bangaren jikinsa na dama kafin bangaren jikinsa na hagu haka mai haila haka mai wankan nifas jinin biki duk haka da su shine shine ma'anar wa fi tuhurihi a cikin tsarkin sa sai yace wa fi shanihi kullihi da kuma dukkan al'amuran sa ma yana farawa da me da dama kafin hagu to wannan wa fi shani kulli malai suka ce ammun ne urida bihi khusus ko kuma ammun ne makhsusun wato ya nuna kowane sha'anin sa amma akwai dalilai da suka fidda wani sha'anin daban shi ba a farawa da bangare me bangaren dama kaman shiga ban daki da kafar hagu ake farawa fita daga masallaci da kafar hagu ake farawa so da haka kenan ba duka da makamantan wannan so da haka akwai inda hadisi suka nuna kafar hagu ake farawa kafin me kafin dama so da haka in mun ce wa fi shani kullihi duk al'amuran sa a ainihin ina farawa da dama kafin hagu sai mu ce sai dai inda hadisi suka nuna cewa da kafar da bangaren dama yake farawa kafin bangaren hagu sai kuma wannan kuma dole sai ka waro shi daga cikin wannan umumi galibin ko kuma wasu daga cikin nusa din haka suka ce wa fi shanihi kullihi a cikin sha'anin sa gaba dayan sa wa fi shanihi kulli a cikin sha'anin sa gaba daya amma wata ruwayan babu wawun din kila wata nusa wani yana da irin wannan fi tarajjul fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi sai ta fi shanihi kullihi a cikin dukkan sha'anin sa bai ce wa fi shanihi kulli ba in ko haka ne fassarar za ta canja ana cira wawul adafin nan fassarar za ta canja don wawul adafi tufidu al-mughayara amma in ka ce fi shani kullihi sai ya canja wata ma'anan ma'anan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman farawa da dama yana kayatar da shi fi tan'ulihi wajen sa ta akalmin sa wa tarajjulihi da wajen tsefe kansa wa tuhurihi da wajen alwalan sa da wankan sa fi shani kullihi a dukkan halin da yake ciki ma'ana sawan a halin tafiya ne ko a halin zaman gida baya canjawa da dama yake farawa kafin hagu sawa'un yana da lokaci yana faraga wannan abun kawai yake baya da wani abu bai shiga wata sungulla ba sai fara da kafan dama ko hannun dama kafin hagu ko kuma yana wasu ayyukan ma yana sauri ma'ana ya zama mashghul yana cikin wani shugul yana sauri zai je wani abu ba duk saurin da yake yi sai ya fara da kafan dama ko hannun dama kafin kafar hagu ko kuma hannun hagu shine ma'anar fi shani kullin ba sa wawun ba mana cikin halayensa wato ainihin gaba ɗayan su ina fatan mun fahimta so da haka wannan wawun din tana da ma'ana in aka ƙara ta sauran al'amura sun shiga in ba ƙara ta ba kuma ana siffanta maka abubuwan bayan ne kawai cewa a kowane hali haka yake yi sai a takaita kenan hadisin akan waɗannan abubuwan sai kuma in ka samu wani hadisi da ya shigar da wani abu domin akwai hadisin da suka fitar da wani abu daban so da haka in ba a ce wa fi shani kulli ba mu bukatar mu ce amma banda kaza in an ce fi shani kulli don an takaita mana waɗannan abubuwan kawai amma wa fi shani kulli sai mu ce a to banda shiga ban daki banda fita daga masallaci na fata mun fahimta Imam an-Nawawi yace ijma'i ya tabbata dukkan malamai sun yi ijma'i anna taqdim al-yamin fi al-wudu'i sunnatun wa man khalafahu fatahu al-fadl wa tamma wudu'uhu yace duk malamai sun yi ijma'i cewa ka fara da hannun dama ko kafan dama alwala mustahabbi ne ba wajibi bane wanda ya saba falala mai yawa ya wuce shi shine ladan da za a bashi na tabbaka wannan sunnan amma kuma alwalar sa ta cika alwalar sa ta yi da zaka fara da hannun hagu kafin dama alwalan ka ta yi ka fara da kafar dama kafar hagu kafin dama alwalan ka yayi amma ka rasa falala na ladan tabbaka wato ita wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibnu qudama shi ma yace la na'lamu fi adami alwujubi khilafan ati almughni yace babu sabani ba musan wani sabani ba cewa farawa da dama ba wajibi bane mustahabbi ne sunna ne to da haka kada in kai kuskure ka fara da hannun hagu ko kaban hagu kace alwalanka ba tayi ba ko kaga wani da gangan yayi haka kace alwalarsa ba tayi ba alwalarsa tayi domin mustahabbi ne sunna ne ba wajibi bane حديث نقبا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم wannan hadisi ma al-Bukhari ya rawaito shi wani babu yace babul timatil wudu'i idha hanatis salah babin da yake bayanin neman abun alwala'in lokacin sallah yayi idan lokacin sallah yayi ka je ka nemi abun yin alwala wato ruwa ko kuma abun yin temama idan baka da ruwa yace an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغا منزون الله تيرا دا أمين شن الله ستبتا أغريش وحان الصلاة العصر الحال اللوكة صلى لأثر تاي فالتمس الناس الوضوء متانيسك نيميروان الولا فلم يجدوه بس ساميشوا واتو أسلي أبون الولا نيمان ساكي تيسا إمام البقاري والنبادين مانا كركنا زوني أجدانك بكا ساموروا sai ka ce ai ban samu ruwa ba baka da ruwa a gidanka kana zaune sai ka ce ai ban samu ruwa ba bari ne taimama a ka je wurin makwatta ne ka fita bakin hanya baka samu ba ka nema baka samu ba sai ka nema don falam yajidu aka ce ba za a ce mutum bai samu ba sai ya nema ba cewa aka yi faqadu ba sun rasa ruwa ba kawai a ba su samu ba me ma'anan ban samu ba na nema amma na rasa kaga wannan ba nuna ka nema saboda haka ban samu ba ba su samu ba saboda haka kenan sun nema ne ba su samu ba kisa Aisha radiyallahu anha tace iltamasa an-nasul wudu'a falam yajiduhu fanazalat ayatu tayammum mutane sun nemi ruwan alwala suka rasa a tafiyan da aka yi da ita a ga zuwa bane abin nan mutsala tace aka nemi ruwan alwala aka rasa sai Allah ya saukar da ayan taimama a sai nema ake sai in ba samu ba za a yi taimama so da haka wannan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi ruwan manzon Allah sai ya nemi ruwan falam yajiduhu ba su same shi ba فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء سياك زوى من زون الله صلى الله عليه وسلم دروان الولا وتنائي بياني أكراتون دي قباتين أنتي الوضوء مياك نزي أبن الولا أبن الولا أما أنتي الوضوء شيني الولا كانسا إن كي بما الولا إن كي فتاكما أبن الولا كاقاتا يجبه التيمنكو في تنعوله وترجله سياك تي وطهوه تو الولا أك نزي فاركين أك نزي wankan da alwalan amma da an ce tahuri sai zama me sai zama abun tsarkin kenan ruwan ko kuma kasar sai sa zo hadisi as-sa'idu tahuru ahadikum wa illan yajid al-ma'a 10 sinina fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumsi bihi basharatahu kaga as-sa'idu bigire shine wurin yin taimama kenan tahuru ahadikum abun tsarkin ɗiyanku ne kaga ba ce duhuru ba in duhuru ne sai zama shine tsarkin to abun tsarki ne in mutum bai samu ruwa ba yayi taimama da shi yayi taimama yayi sallah in ya samu ruwa kuma ya ji tsoron Allah yayi alwala so da haka manzala sai sama sai aka zo masa da abun alwala wani ne wani mutum ne ana ta neman ruwan alwala ana nema shikenan kawai shi kuma yana da ruwa dan kada sai ya kawo shi so da haka wani yana mana taimakekeniya ko idan ana nema abu zai amfani da shi kai kana da rabuwa sai ka kawo tawawun abinci ne ko ruwan alwala ne ko ni ko makamancin wannan sai aka samu mutum daya yana da ruwa dan kadan wanda bai wuce mutum daya alwala ba ko mutum biyu su kuma ga su suna jewa don lokacin sulhul hudaybiya ne kamar yadda wasu suka wasu malamai suka tafi akai mutum 1400 da wani abu saboda haka sai gashi ruwan an kawo shi wanda bai wuce mutum daya ko biyu alwala ba da aka kawo wannan ruwan manzala ta sama yace a ajiye shi fa wada'a yadahu fi zalikal ina'i manzala ta sama sai tsora hannunsa a cikin ƙuryan alwalan a cikin wannan ruwan kenan wa amara nasa sai umurci mutane an ya tawadda'u minhu su zo su yi alwala daga wannan ruwan kowa da kowa duk mutum sama da 1000 kowa zai alwala ya sa hannunsa a cikin ruwan ya ajiye haka saka za a zo one by one kenan ko mutum uku ko furfudu ko bibbiyu ko daddaya kowa zai alwala ya tafi kowa zai alwala ya tafi qala yace shi Anas bin Malik to ya aka yi ruwan ana ta alwala kuma ruwan bai kare ba har aka gama alwalan gabaɗe suka sha kuma ruwan bai kare ba me ya faru manzo Allah ya sa wa ruwan albarka ya sa hannunsa a ciki qala sai Anas bin Malik yace fara'aytun ma'a sai naga ruwa yambu'u yana kukkuga min tati asabihi daga karkashin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan yatsunsa sai suka zama magudanar ruwa ana alwala ruwa na fitowa daga hannunsa kamar yanda yake kukkuga a abin nan a rijiya ko kuma a kori ko kuma kamar ce wannan ko gulbi haka ruwa yana kukkuga ana alwala har aka gama alwalan ba abin nan ruwan bai kare ba suka sha suka yi alwala gabaɗin su wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu abunci ma yana masa haka abunci haka abin ana tona gololo a Madina lokacin gazwatul ahzab haka manzo Allah ta tsama yaje gidan Abu Talha da Jabir ya sawa abincin albarka yar akuya ce yar karama aka zo yace kar a sauke tukunya yazo yi mata tofi a dinga diba ana ba mutane haka aka dinga diba mutum goma goma ana ba su kaf gaba daya san da suka ci wainan ita ma kar a sauke ta ana yi ba ta karewa har aka ci gaba daya aka koshi to kaga wannan ita ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take nuna cewa shi annabin Allah ne shi annabin Allah ne wato ma'ana ba shine ya turo kansa ba ubangiji ta'ala ne ya turo shi da wannan sakon kuma mu'jizojinsa suna da yawa wanda kuma dukkanin su suna nuna annabtansa amma babu kamar mu'jizan alqur'ani ita ce mu'jizan da bata karewa ita kuma har abadan abada har duniya ta zo tashi a dauki alqur'ani tana nan ana ganin ta sai ce hatta tawadda'u har sahabban suka yi alwala gabaɗayan su min indi akhirihim har zuwa karshen su shine ma'anar min indi akhirin kirmani yace hatta inna litadrij wa min lilbayan min dinnan bayaniya ne hatta kuma tadrij idan aka ce fatawadda'u hatta tawadda'u har suka yi alwala me kawo hatta da sai a ce tawadda'u kawai amma abin da yasa aka ce hatta lanna hatta tufidul ghaya litadrij wato da kadan kadan suka dinga zuwa suna alwalan wayannan su zo su ya don an ce su zo gaba ɗayan su ai wurin ma ba zai dauke su ba kuma ƙwaryan aina da ka sa hannunka kai ba inda zaka su da kadan kadan suna alwala suna tafiya suna alwala har san da suka yi alwalan gaba ɗayan su yace min indi akhirihim wato dukkanin su suka yi alwalan gaba ɗaya shi yasa suka ce ma'anansa tawadda an-nasu hatta tawadda alladhina inda akhirihim mutane suka dinga alwala har na ƙarshen su yaje alwala din yace wa huwa kinayatun an jami'ihim kinaya ne da yake nuna duk gaba ɗayan su sun yi alwala gaba ɗaya wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in an rasa ruwa to yatsunsa ma suna bubbugar da ainihin wato ruwa in ba annabin Allah ba wa da a samu irin wannan sai dai idan mutum tsafi zai yi ko ne idan wani zai tsafi sai nuna kamar wata karama ce take bayyana tasa alhalin kuma tsafi ne in baka gane ba sai ka rudu sai ka dauka cewa akan gaskiya kake annabin Allah shine wanda za a kalubalance shi da wani abu sai ya zo da shi domin gaskanta abun da ake kiransa ya zuwa kai amma waliyin Allah kuma karaman tana bayyana ne ba tare da me an kalubalance shi ba haka kawai sai ta bayyana shi ma bai san ta bayyana ba wani lokacin ko kuma yana ta kokoye ta dai amma sai ta bayyana sai in ka ga mutum yana bayyana cewa zan bayyana muku karama ku zo in nuna muku karama to tsafi zai muku sihiri ne amma ba karama ba ne wani dabo ne wani rufa'ido ne amma in karama ce sai dai ta bayyana ba tare da neme ta ai shi waliyin Allah ne zai iya kokarin sa yanda me zai kare kansa zai koye kansa yanda mutane ba za su gane cewa shi waliyi bane saboda kar ya zama mutane fitina irin yanda Uwaisul Qarni yayi da aka gane cewa shi waliyin Allah ne ayyama sai ya tafi wani gari har yana su ba san aina yake ba to amma annabin Allah akan zo a kalubalance shi ne ka ce kai annabi ne to ka zo mana da mu'jiza kai mana kaza sai manzo Allah sai yi wannan abu kamar yanzu tsagewan wata biyu zuwa aka yi kalubalance shi idan ka tsaga mana wata ya rabe biyu a ranar 14 ran da ya cika za mu yi imani da kai manzo Allah sai ya yi addu'a kuma watan ta tsage mai kala biyu rabi ya fadi a nan rabi ya fadi a nan bangaren amma duk da haka ba su yi imani ba suka ce wannan sihiri ne wanda yake wato mai zarcewa suka ce a tsaya a tambayi mutanen ƙauye in sun gani mu'jiza ne sun yadda in mutanen ƙauye ba su gani ba to dama rufa'ido ku da kuke gaban mutumin ku ne kuke ganin wannan abu wanda yake nesa ba a gani haka da mutanen ƙauye suka shigo sai suka ce sun ga wannan abun kun ka tambaye su ma suna faɗa sai suka ce haza sihirun mustamir suka ce wannan wani kalan tsafi ne mai zarcewa ba irin wanda muka saba da shi ba so da haka manzalar sasnuma yana da mu'jizozi da yawa, kuma na taba yin lacca ina ji akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na faɗi mu'jizozi da yawa nasa wanda suke nuna cewa shi annabin Allah ne. Za mu tsaya a nan insha Allah, in mun ci gaba da ɗaya hadisin lokacin ba zai bamu ba, sai sati na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا ما يتنبيع ينا تنبيع ني أقل شواء ما لم ما تشيه ترسو تنا دا كيسو أقنتا تو إياه مطعي وانا كيسو كنتي شداء أي إنكم ذا أكنتي يا ذا أكنتي شفو ذا برمتهاكا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبن يستبتع سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم إذا ما تترسو أنا بقاتا أكون شمت كسون تعمسا أمتا قداء أكو منيا أول وري كسون تعمسا قايا أكو منيا جيفة دا جيفة دا فكيا إن حكا ياتا مواقع كفسو. أما إن بيسا مبكو أم بني تا حكا بامتا لابني باسي أمور وري متا كسون تبا. نعم.
Wannan mai tambayan shi kuma yake cewa yana tuka keke na fitni, to sai ya samu hatsarin buge mutumin da ya fadi akan hanya, wata mai mota da take bi a baya, wani mai mota da ke bi shi a baya, sai ya taka kan wannan mutumin din, kuma mutumin ya mutu. To yanzu a cikin su malam waye zai yi kafara, ko dukan su ne za su yi?
Mai keke na sai ya buge wata madawa, ya buge mutum sai kuma mota ta taka shi. To wannan za a duba a gani buge shi da yayi ya kai ya rasu ko bai kai ba. Idan bai kai ya rasu ba, inda a ce misali da ya buge shin nan zai dan gangara ne dan yi jinya haka, sai wannan mai motan kuma sai ya zo ya taka shi, to da mai motan ne ya kashe shi. Amma in dukan da ya masa ya kai ya rasu, dama mai mota ya zo ya abun nan ya taka shi, to za a ce dukan su guda biyu ne. Na fata muna fahimta, ko ana shakka zai zama dukan su guda biyu ne ya abunan. Matukar mai motan ba gawa ya taka ba, in ka ga mai motan ya fita to gawa ce ya taka kawai, wannan kuma babu kafara a kansa. Amma in ya taka mai rai, to ai akwai yiwuwan ya yi jinya ya rayu, tunda keke nafe ne, ai ba mota ba ne, ko da motan ne ma. Saboda haka za su yi kafara dukan su guda biyu. In buge shi da ya tafi gefe dan bugu ne kaɗan, mai mota kuma zai taka shi, mai keke nafe ba zai yi ainihin wato kafara ba, mai mota ne zai yi. Saboda haka in sun yi shakka duk gaba ɗayan su yi kafara dukkan guda biyun, domin an kasa gane wane ne a cikin su ya kashe shi, dukkanin su kuma sababi.